نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الحديث محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يو منا تقص قوات رمضان هجر منزون الله صلى الله عليه وآله وسلم دق مكة زوى مدينة دبو دير تاريه دا تلاتين دا ترى عشرين دا هدو قوات بيار دبو بي دا شا تقص كافم شقا كراتو وتبايا الله ذات شقا الدين المسلمشي. Daga ina kike? Ina? Bagadaza. Shekara kinawa? Shekara kigoma shabakwai. Darabi kukwa. Dede. Kina so zaki musulinta? Kekike shaawa kwa wanye miki doli. Kimusulinta da kanki ba. Wanine etako raki ya miki dola ba. So zan gaya miki abinda ake yarda da shi a musulunta. Ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah wa anna isa abdullahi wa rasuluh. Abinda kika ce daga yau na yadda, na amince ba wanda ya cancanci a bauta masa da gaskiya sai Allah. Kin yadda da haka? Kika ce daga yau kin amince Annabi Muhammadu bawan Allah ne, manzon Allah ne. Kin yadda da haka? Daga yau kin amince Annabi Isa bawan Allah ne, manzon Allah ne, ba dan Allah bane, ba Allah bane. Kin yadda da haka? Me sunanki? Menene? Ruth. Ruth sunanki? A ci gaba da kiranki Ruth. Me yasa ba ki son Ruth? Me ma'anar Ruth din? Tushe asas. Ba wannan bane. To yanzu wani suna kike so a sa miki? Maryam. Tace maimakon sunanta na da Ruth, yanzu a musanya mata zuwa Maryam. To yanzu sunanki Maryam. Maryam ita ce mahaifiyar Annabi Isa. Maryam mai daraja alaiha salatu wassalam. Allah ya kama sunanta sau 34 a cikin Alkur'ani. Har akwai sura da aka kebance sunanta suratu Maryam. Ya Maryam kuniti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Sai Allah ya baki ikon bin tafarkin da na Maryam da musulunci baki daya. Akwai yan komitin mu mata malamai. Malamat al-ula, malamat al-saniya, wal-salisa, wal-ra'a, wal-khamisa. Dika suna nam. Zasa karantad da ki adina musulinchi. Kuma zasa koya miki abubu wanda yeka mata achi wanda yeshiga musulinchi yasani. Allah yitabata da muda ki adina musulinchi. Muna nam achikin suratul Baqara. Aya ta 83, 84. Na'am. Wa id akhadna mithaqa bani Isra'il.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون
الله سبحانه وتعالى أشكي وأنا آيوه غداؤكو ya saukar da dokoki guda goma ga banu Isra'il a shekaran jiya da jiya mun karanto dokoki guda takwas daga cikin waɗannan dokoki saura ƙarashin guda biyu mun karanta doka ta farko shine tauhidi da kadaita Allah da bauta wanda Allah ta'ala ya nemi banu Isra'ila su yi ya nemi musulmi su yi ya nemi kowa da kowa ma yayi wannan shine mafi girman haƙƙi da aka dorawa dan adam kamar da yazo a hadisi wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito daga Mu'adh dan Jabal yake manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya goyo ni akan jaki sunan jakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Ufair sai annabi yace min يا مؤاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله يا كي مؤاذ كا kafa san haƙƙin da Allah yake da shi akan bayinsa, kuma ka san haƙƙin da bayi suke da shi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Mu'azu yace Allahu wa rasuluhu a'lam, tare da annabi yace a'lamun nasi bil halal wal haram. Mu'azu bin Jabal, kun ga she duk karatunka in aka tambaye ka abinda baka sani ba, ba faduwa bane kace ban sani ba. La adari nisful ilm, kace ban sani ba shine rabin karatu, rabin kuma shine wanda ka sani. Ka dauka kullun wanda baka sani ba yana cikin rabin da har yanzu kake nema. Da aka yace Allahu wa rasuluhu a'lam, me yasa yace wa rasuluhu a'lam? Bai mai da ilimi ga Allah shi kadai ba, sai ya hada da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Malamai suka ce saboda ilimin shari'a ne shi ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ai shi yafi kowa sanin shari'ar da aka aiko shi da ita. Amma kun ga lokacin da mala'ika Jibrilu ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ka san alkiyama yaushe za ta tashi, me yake masa? Mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'il, yace me tambaya din bai fi wanda yake wa tambaya sani ba, ma'ana ban sani ba. Amma kaga shi ma Mu'azu anan sai yace Allahu wa rasuluhu a'lam, saboda ilimi ne na shari'a. Sai yace fa haqqullahi 'ala al-ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a, haƙƙin da Allah yake da shi akan bayinsa a kowane zamani, a kowane yanayi, a kowane guri, wanda baya canzawa. Tauhidi baya canzawa, zamani baya canza tauhidi, guri baya canza tauhidi, mutum baya canza tauhidi, yanayi baya canza tauhidi. Babu wani yanayi da za a ce yanzu kuma a dan taba shirka, ko a ce yanzu haƙƙin Allah a sauke shi. Babu, haƙƙin Allah yana nan tabbatacce akan bayinsa. Ko si ko kasi, Allah yana bin su wannan bashin. Sai ce fa haqqul ibadi ala Allah alla yu'azziba man la yushriku bihi shay'a, su kuma haƙƙin da bayi suke da shi a wajen Allah shine wanda ya mutu baya shirka, Allah ba zai masa azaba ba, ko gaba daya ko ta dindindin, saboda tauhidin sa. Haka nan a hadisin Abu Zar yace duk mutumin da baya shirka ya mutu zai shiga aljanna. Sai abin ya bawa Abu Zar mamaki, yace wa in zana wa in saraqa, yace wa in zana wa in saraqa, yace wa in zana wa in saraqa, qala wa in zana wa in saraqa, qala wa in zana wa in saraqa, qala wa in zana wa in saraqa ala ragmi anti Abi Zar. Yace yanzu ya Rasulullah, mutumin da ya mutu da tauhidi zai shiga aljanna, ko da ko ya taba aikata laifin zina, ya taba aikata laifin sata. Annabi yace kwarai, ko ya taba yin zina, ya taba yin sata, inda yana da tauhidi ba zai hana shi shiga aljanna ba. Ya maimaita ya maimaita, kai yace ko da za a durmuza hancinka sai ya shiga. Ala rajmi anti Abi Zar, ko an durmuza hancinka dai sai ya shiga aljanna. Shi yana ga abin ya masa nauyi, a ce mutum ya taba yin zina, ya taba yin sata, amma tauhidin sa ya cece shi ranar alkiyama. Kun ga wannan haƙƙi ne na farko. Haƙƙi na biyu, muka yi magana akan haƙƙin iyaye da girman da iyaye suke da shi, da kuma yadda ya kamata a kula da iyaye bayan rayuwarsu da kuma bayan mutuwarsu. Mun yi dogon bayani akan haka. Sannan haƙƙi na uku, muka yi bayani akan haƙƙin zumunta, waɗanda suke kusanci da mutum, waɗanda ake zumunta da su, wanda muka kasa su hawa hawa hawa. Muka yi bayanin kowa da haƙƙinsa, muka faɗi hanyoyi guda 20 da ake bi a sada zumunta. Sannan muka yi bayani akan haƙƙin maraya da kashe-kashen marayu da abinda ake kira maraici, da ayoyi da muka karanto guda 23 a cikin Alƙur'ani, waɗanda suka zo a gurare daban-daban, musamman suratul Nisa, waɗanda suke kira akan haƙƙin marayu. sannan muka shiga bayani akan haƙƙin talaka, talaka bawan Allah wanda ya rasa ci ko ya rasa abin sha ko ya rasa sana'a ko ya shiga wata larura yana buƙatan agaji da taimako. Muka ce akwai ayoyi tili a cikin Alƙur'ani wanda Allah ta'ala ya kira da a tausayawa talakawa, a tausayawa na ƙasa, a kuma taimaka musu su samu ingancin rayuwa. Sannan muka yi bayani akan waqulu lin-nasi husna, ku faɗi kyakkyawa ga mutane. Muka ce maganganu sun kasu kashi-kashi, akwai alƙaulul hasanu, akwai alƙaulul qabihu, akwai ƙaulin da kuma la yusafu bil husni wala bil qabih wala bil qubih, akwai magana da ba a ce mata kyakkyawa, ba a ce mata mummuna, akwai magana da ake kiranta kyakkyawa, akwai magana da ake kiranta mummuna. Sannan muka ce akwai maganganu masu makaloto, irin su shagude, irin su gugar zana, irin su jirwaye mai kama da wanka, irin su kuka ta kawo su da yawa, duk mun yi bayanin wannan ajiya. Sannan muka yi bayani akan abu na bakwai, wa aqimus salata, cewa Allah ya yi kira gare su da su tsayar da sallah kamar yadda mu ma yake mu yi sallah. Muka yi bayanin sallah da tasirinta, da yawanta, da fadinta, da yadda sallah ta shiga rayuwarmu baki daya, tun daga sallar farilla da sallar nafilfili da abubuwan da suke tasowa ai sallah. In za a yi roƙon ruwa ai sallah, in rana ta kusufi ai sallah, idan wata ya kusufi ai sallah, idan juma'a ta zo ai sallah, idan idi ya zo ai sallah, azahar la'asar magriba insha asuba ai sallah, iyamun layl ai sallah, tarawih ai sallah, rawatib ai sallah, duk gashi nan rayuwarmu gaba ɗaya sallah ce. Da haka muka ce sallah tana daga cikin muhimman al'amura. Ha akwai salatu ahlil a'zar, akwai salatul musafir, akwai salatul marid, akwai kuma salatul khawf. Muka ce waɗannan wani uzuri ne mutum ya shiga, amma duk da haka sai da sallah ta bi shi cikin uzurin. Tafiya kake, to ga sallar matafiyi. Yaƙi ake, to ga sallar yaƙi. Ba ka da lafiya, ga sallar rashin lafiya. Kenan ba ka da wani uzuri da shari'a za ta karɓa na ƙin yin sallah in ba guda biyu ba. Su ma kuma an ce in sun wuce karama shine bacci da kuma mantuwa. Man nama anis salati aw nasiyaha falyusalliha idza zakaraha fa innahu lawaqtaha fala kaffarata lahu illa zalik. Sannan muka yi bayanin doka ta takwas, shine wa atuz zakata, ku fitar da zakka, ku miƙa ta. Muka faɗi tasirin da zakka take da shi idan an yi ta yadda Allah ya ce, yadda za ta sauƙaƙe raɗaɗi, za ta rage raɗaɗi da zogi na talauci, inda dukkan masu arziki suna bin abin da Allah ya ce su fitar da zakka ɗaya bisa arba'in, tun daga miliyan ɗaya misali za a fitar da 25,000. Duk miliyan ɗaya 25,000, duk miliyan 40 miliyan ɗaya, duk miliyan 100 miliyan 250 shine zakkar miliyan 100. Miliyan 1000 miliyan 25 ne zakkata. Wanda yake da miliyan 1000 sai ya ciro miliyan 25, domin miliyan 25 sau 40 shine miliyan 1000. To sai ya kawo wannan a raba ma talakawa. Ku ga yadda za a tashi mutane daga bacci, yadda za a ƙarfafa sana'a da aikin yi. Mun yi wani bincike akan mutane kusan 80 da suke gudanar da sana'o'i iri-iri a cikin al'ummarmu. Mutum 80 ɗin nan ba wanda jarinsa ya wuce 10,000. Masu sai da aya, masu sai da ɗata, masu sai da rake, masu sai da doya aka, masu sai da kwakwa, masu sai da karas, masu sai da asuwaki, masu sai da ƙananan sana'o'i, wanda in ka ba mutum 10,000 ka ce ba ni na 10,000, ba shi da abin da zai baka na 10,000, amma kuma yawo yake da iyalinsa yana ci da su da wannan sana'a. Muka ce saboda haka da za a fitar da zakaya da Allah ya ce a yi rabo ga masu sana'o'i jari aƙalla 10,000, a ce kowa zai kama ƙaramar sana'a ko 20,000, ko 30, ko 50, ko 100. Saboda shi talaka kullum ka bashi kuɗi da yawa, sai fara tunanin akwai wata bazawara a makotan nan, in dai ji kuɗi sun wuce yadda yake bukata, to aure zai karo ba ruwansa da rigima shi ko wace irin shiga yake. To saboda haka a fitar da zakka yadda Allah ya ce a raba, za a rage raɗaɗi, za a ceto mutane da yawa daga cikin wato talauci da rashin sana'a da rashin aikin yi. To bayan Allah ya karanto waɗannan dokoki guda takwas, sai ya zargi mafi yawan Yahudawa da kauda kai, ce summa tawallaitu, sannan kuka ba da baya. Sai ce illa qalilan minkum, waɗanda kawai suka bi wannan doka ƴan kaɗan ne. Ku duba adalci na Allah, da aka samu masu bin doka a cikinsu amma ƴan kaɗan ne, sai da Allah ya musu adalci ya ce akwai ƴan kaɗan waɗanda suka bi waɗannan dokoki. Wannan shine adalci. Kar ka zo ka ce kowa ya halaka. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace wanda yake kowa ya halaka fa huwa ahlakahum ko fa huwa ahlakuhum, shi ya halakar da su ko shi ne mafi halakar su. Thumma tawallaitum, sannan kuka bada baya kuka bijire, illa qalilan minkum, sai ɗan kaɗan daga cikinku. Sai ce wa antum alhalin mu'riduna, kuna masu kauda kai. Tsakanin tawallaitum da a'aradtum me bambancin su? I'rab da tawalli. Wasu malamai sun ce kamar taukidi ne, wala ta'asu fil ardi mufsidina. Da asu da fasad duk ma'anarsu ɗaya ne, duk yana nufin barna. Sai ake ga kamar taukidi aka yi da lafazi mabambanta. Amma anan wasu malamai suka ce tawalli yana nufin da jiki, shi kuma i'rab yana nufin da zuciya. Ma'ana idan mutum ya kauda kai daga abu yana nufin ya dawo, to ba a cewa a araba anhu wa tawalla, a basa wa tawalla. Akwai tawalla ka kauda kai daga abu, ko da jikinka ka daina kallon abu ko ka daina fuskantar sa, wannan ana kiransa tawalli. Sannan kuma i'rab shi ma ana kiransa bujirewa da kauda kai. To amma sai ya zama anan tunda biyun sun hadu, sai aka fassara daya da gangarewa da bujirewa da gangan jiki da kuma bujirewa da zuciya. To wanda ya bujirewa guda biyu, ya bujire da jikinsa, ya bujire da zuciyarsa, kaga ba a saran dawowarsa da wuri, saboda zuciyarsa ma ta kauda kai. Shi yasa aka fassara shi anan da wa antum mu'ridun, ko kuma aka ce wannan summa tawallaitum ana magana ne da waɗanda suke a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama, da waɗanda suka zo gabanin su. Sannan kuma aka ci gaba da cewa wa antum mu'ridun, har yanzu kuna masu bijirema wannan doka, ba ku aiki da ita. Ma'ana ana zargin su da har yanzu suna bijirema wannan doka. To a cikin al'umma Annabi sallallahu alaihi wasallama ma, Annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana akwai waɗanda za su bi tafarkin Yahudu, wato yadda suka yi haka za su yi, duk inda suka fada su ma nan za su fada. Yasa aka ce summa tawallaitum a'arabtum illa qalilan minkum, ay annahum awwaluhum alladhina lam yubaddilu aw annahum alladhina amanu bin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama fi zamanihi, sune qalilan din. Wa iz, to sai Allah ya ci gaba da bayanin doka ta tara da ta goma. Wa iz akhadna mithaqakum, kuma ka ambata yayin da akhadna muka riki mithaqakum, kudirinku da alƙawarinku da yarjejeniyarku tsakaninku da Allah. Ga dokan nan, la tasfikuna dima'akum, kada ku zubar da jinananku. Me ma'anan kar ku zubar da jininku? Kada shashinku ya zubar da jinin shashi, domin al'umma kamar guda ce, al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan, al-mu'minu mir'atu akhihi, mathalu al-mu'minina fi tawadduhim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalu al-jasadil wahid idha ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bil humma was-sahari. Al'umma ana daukar ta a matsayin gangan jiki daya, da haka in ka kashe makocinka ko ka kashe dan uwanka ko ka kashe abokinka ko ka kashe wani haka kawai to kamar ka kashe shashin jikinka ne kamar yadda Allah ta'ala yace min ajali zalika katabna ala bani isra'ila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahayaha faka'annama ahaya an-nasa jami'a. Allah yace saboda wannan ta'addanci da ya faru tsakanin ƴaƴan annabi Adam da ɗaya kawai saboda hasada yayi yunkurin kashe dan uwansa yace la in basatta ilayya yadaka litaqatulani ma ana bibasitin yadiya ilayka liaqatulak inni akhafu Allah rabbal alamin inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismuka fatakuna min ashabin nar wa zalika jazaa'u zalimin. Amma me ya faru? Fa qawwa adlahu nafsuhu qatala akhihi fa qatalahu fa asbaha min al-khasirin. Saboda hasada ta'addancin farko da aka fara yi na zubar da jinin dan Adam a doran kasa ya faru ne saboda hasada. Allah ya daukaka dan uwansa a kansa yaji ba zai iya hakuri ba, ba zai iya jurewa ba, sai yayin yunkurin sai ya halakar da shi. Shine ya halakar da shi. To sai Allah yake saboda wannan na rubuta wa bani Isra'ila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin. Duk wanda yaje ya kashe wani ba tare da shi yayi kisan kai ne ko ta yanke masa hukunci ba. Aw fasadin fil ardi ko yayi barna a ban kasa. An fassara barna anan da abin da zai zo a gaba. Shine Allah ya kirawo fashi da makami da tara hanya a kama mutane ko ƴan kwanta kwanta ko ƴan tashi tashi ko ƴan a rike kaka a kawo kuɗi ko duka waɗannan ta'addanci ne. To shine Allah ta'ala ya fassara shi a gaba da aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahayaha faka'annama ahya an-nasa jami'a. Wanda ya raya rai kamar ya raya al'umma ne baki ɗaya, wanda ya kisa kuma kamar ya kashe al'umma ne baki ɗaya. Domin wanda ya kashe wani inda zai samu wani ma ƙarawa zai. Ashe ta'addanci baya cikin koyarwa addinin musulunci. Ko da an samu musulmi da sunan musulunci ya je ya yi kisan kai ko ya kashe wani, to kansa waye wakilta, ba Allah ne ya sa shi ba, ba annabi ne ya sa shi ba, ba musulunci ne ya sa shi ba. Kamar idan an samu wani Kirista shi ma ya yi ta'addanci, dole a tambaya aji addininsa ne ya sa shi ko shi ya sa kansa. Akwai bambanci tsakanin addinin kai sa ka abu da kuma kai ka sa kanka kai abin da kake so. Saboda haka Allah ta'ala ya zarge su da wannan cewa la tasfikuna dima'akum, kada ku zubar da jinananku, doka ta tara kenan. Wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum, kada kuma ku fitar da kawunanku, ma'ana kada ku fitar da ƴan uwanku daga cikin gidajenku, gidajensu. Thumma aqrartum, sannan kuka tabbatar kuka buga su tanfi kun yadda kun amince. Wa antum tashhadun, alhalin kuna masu ba da shaida akan kun yadda da wannan doka ta Allah. Waɗannan sune dokoki guda goma, waɗannan sune cikon guda biyu. La tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum, kada ku zubar da jinananku, kada ku fitar da kawunanku daga cikin gidajenku. Wannan doka guda biyu an saukar da ita akan banu Isra'ila, mu ma an saukar da wannan doka akan mu. Da haka mu yi nazari akan mu dangane ga mas'alar la tasfikuna dima'akum, kada ku zubar da jinananku. Allah ta'ala ya ta maimaita wannan wala taqatulu anfusakum wala taqatulun nafsa allati harrama Allah illa bil haqq wal ladzina la yad'una ma Allah ilahan akhara wala yaqtuluna an nafsa allati harrama Allah illa bil haqq wala yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa asama. Daka Allah ya hana zubar da jini. Wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal-'ayna bil-'ayni wal-anfa bil-anfi والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. كن الله يا هنا تعدنج. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. داك زبد دا جيني دا تأدنشي دا كشكشي مسلنشي يا هنا يا هنا ككي أبو أكو يا هنا أكشيكا يا هنا ككشواني يا هنا ككشيكانكا أكوي داموا دا تكي داموني سبو درشن إيماني درشن توهيدي درشن إيماني بالقدر خيره وشره تمتن يجي يراتا يكنس أجكم فانكا ko yaje ya rataye kansa a jikin bishiya yanzu wai wani yana son wata budurwa sai wani ya shigo ya kasa shi wai saboda an kasa shi shine yaje ya rataye kansa kai ba taba yin sakaran saurayi irin wannan ba ita fa tana gidan mijinta shi kuma ya rataye kansa ba sai ka ce tunda Allah bai kaddara zaka aure ta ba sai ka nemi kanwata ko wata daban ba shikenan ba an warware matsala amma saboda sakarci sai ka je karata ya kanka ka tafi lahira ta wannan hanyar haka wani shi ma an sawa budurwar rana aure sai je sha tiya tiya ya ci maganin tsira shi Allah ya taimake shi bai mutu ba an samu shi da kyar amma dai ya ji kanshin lahira kaga wannan ganganci ne wani kuma wai saboda ya faɗi jarabawa shi ma sai je wai ya rataye kansa ka duba sakare ba sai ka sake maimaitawa ba shine mafita kaga rashin imani da kaddara khairihi wa sharrihi uluhi wa murrihi wai mutun ya fadi sai ya dauka an fadi kenan ba za a sake tashi ba a'a fadi tashi da haka ake kaiwa da haka dan baka yi nasara a rayuwarka ba kada kai fushi ka kashe kanka kada kai fushi ka rataye kanka kar kai fushi ka hau gini ka rikito kai hakuri akwai sake maimaitawa in an maimaita wata kila a ci nasara in ma ba a ci nasara a nan ba a shiga wani bangaren sai kaga Allah ya kawo maka nasara a wani bangaren da baka zato baka tsammani yanzu wani yana da yaya guda biyu daya tana da kokari duk jaraba da aka ita take zuwa na daya sai ko ba ta da kokari duk jaraba da aka sai ta fadi sai uban ya dauki soyayyarsa ya dora akan mai cin jaraba kun san haka iyaye suke sai a fitar da mai kokari tunda ba shi da kokarin karatu sai a dauka shi kenan ba zai ci nasara komai ba a rayuwarsa sai a dauki kafan zuka da kiyayya a dora masa Allah cikin ikonsa ita wacce mai cin jarabawa sai ta tafiya sai ta fi tafiya har ta gaba university ita kuma wannan sai ta faduwa a karshe ma ta hakura ta zo tana tunani to wace hanya za ta bi ta nema wa kanta mafita sai ta wanke kayanta da fitar da suri gan nono da waye da waye da waye sai ta tsaya take kallon to ko da shiga cikin sana'a irin wannan kayan ne ko sai ta dauko razor sai ta mai da wannan rigan nono da dress da skirt da waye ta mai da su fitet ta mai da su yadda aka dinka su ta ciccire su guntu guntu ta mai da su yadda suke kafin a hada kun san tele sai yayin yanka abu yake hadawa to duk wani dinki sai ta warware shi sai ta mai da shi guntu guntu kawai sai ta je ta siyo yadi sai ta zo ta yanka daidai sharp din waɗannan abubuwan da ta yi shikenan ta je wajen mai kiki tace tana so a dinka mata wannan aka dinka mata ta gani sai ta nemi a bata bashin keke guda daya da aka bata bashin keke sai take siyo waɗannan yadukan tana dinkawa tun ba a siye har aka zo aka fara ganin ai wannan din da ake sibuwa da shi daga waje da wanda wannan yarinyar nan take dinkawa kusan ma nata yafi kwari yafi kyau shikenan sai gashi ta sai keke biyu keke uku keke hudu keke biyar har sai gashi ta yi rijista har ta bude kamfani ta dauki ma'aikata ta zama da manajan director ana tafiya waccan da ta gama karatun bata samu aiki ba sai ta zo wannan kanwata ta dauke ta aiki sai ga masu digiri suna taya ta yi kamfani ana fita da abinta waje ana shigowa da shi ciki tana yo order ana yin order kayanta sai ga masu digiri da suka gama suna ta laya kofar giranta da CV kuke kiransa ko me CV da CV ana taya ho cewa madam a dauke da aiki ita nasarar rayuwa bata allaka da wata takarda ba wasu Allah ya ba su nasara a rayuwarsu ko takardar tsire ba su da ita akwai wani malami da ya rubuta wani littafi ya samu suna uzama bila madari yace lokacin da ya wallafa wannan littafi jama'a da yawa sun yi mamaki kamar yana so ya hana mutane kokari yace sam ina so in nuna shi nasibi a rayuwa Allah ne yake ba da shi wani ya ba shi nasibi ta takardarsa wani ya bashi nasibi ba da takarda ba yace ka duba masu kudin kowace kasa masu kudin kowace kasa waɗanda suke rike miliyoyin kudi suke juyawa kafin ka samu mutum mai digiri mutum daya zaka dade a cikin su amma an aka yi wa jami'ar taku kudi ma wani sai ya biya jami'ar gaba ɗayan aka fita aka ce an mata kudi akwai wanda zai siya ya biya yana nan a cikin gari ko takarda primary ko bashi da ita Wanda haka nasibi a rayuwa shine mutum ya maida hankali ya imani da Allah amma kada zuciyarka ta karaya dan ka kasa kokari ka je ka kashe kanka ko dan baka ci jarabawa ba ko dan kana samun carry over ko spill over kace zaka kashe kanka kul shiga wata hanyar me yiwa rabanka yana can gurin ba anan yake ba Wanda haka rayuwa imani ne da kuma kwazo da aiki in kai aiki kai kwazo sai Allah ya bude maka kofa shine aka hana zubar da jini kakka zubar da jinin kanka sannan kakka zubar da jinin wani shi zubar da jinin wani an kasa shi kashi uku akwai abin da ake kira qatlul amdi da gangan ka kashe wani ka dauka ko bindiga ko wani abin da yake kisa mai nauyi ko mai tsini ko mai kaifi ka tinkari dan uwanka kai masa ta'addanci da nufin ka kashe shi kuma ya mutu wannan shine ta'addanci na ganganci shi yana da ukuba iri biyu akwai dunyawi akwai ukhrawi akwai azabar da za a yi maka a duniya akwai kuma azabar da take jiranka a lahira azabar da za a wa mutum a duniya wa man qutila mazluman faqad ja'alna li walihi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura idan ka kashe wa mutane dan uwa aka kama ka da shedu kai kisan kai to za a yanke maka hukuncin kisa a wasu kasar rate mutum ake da igiya a wata kasar kamar Amurka da wasu kasashe allurori ake samu wasu dogaye a zaunar da mutum akan kujera a huhu da nan jijiyoyin sa nan a hada wani koren ruwa da yellow ban san wani irin sinadari bane su za a sa wata hula ta mai wutar lantarki akan mutum sai a danna waɗannan allurori sai su dure wannan ruwa gabaki daya a jikinsa sannan sai a danna wutar lantarki wacce take karfinta yana da karfi sosai sai kaga ta girgiza mutum sai kaga nan take ransa ya fita haka suke kisan kai ga wanda yake kisan kai a dora shi akan kujera a dana masa wuta ko a buga masa allura da za ta kashe shi nan take wani gurin a sa bindiga a harbi wani gurin a sa igiya a rataye ya dangana ga kowace kasa irin dokokinta masu dorawa akan kujera su danna wa mutum wuta negative da positive ba a san karfin megawan nawa bace sannan masu buga mutum allura masu ratewa da igiya masu harbewa da bindiga hanyoyi daban-daban na kisa a cikin dokoki ga wanda ya kisan kai sannan akwai kisan kai na biyu da ake kiransa khata su bi Allah ya faɗa alqur'ani na ganganci da na kuskure ba kai niyyar kisa ba baka nufi kisa ba baka so kai kisa ba a niyyarka ba kisa a aikinka ba kisa amma sai kisan ya faɗo shi ake kira kisan kuskure shi ma Allah bai bashi ya tafi haka kawai ba sai da yace baya kamata ga mumini ya kashe dan uwansa mumini sai bisa kuskure wanda ya kashe wani bisa kuskure fa fatahariru raqaba raqabatin mu'mina sai an yanta baiwa idan ba a samu baiwa ba sai ayi azumi guda 60 a jere. Wannan shine haƙƙin Allah. Haƙƙin su kuma dan uwansu da aka kashe musu shi bisa kuskure. Da yake Bahaushe shi bai fiye karɓar jiya ba. Sai a ce mun yafe. Shi yasa mutane suke ganganci su taka mutun sun san za a yafe. Amma da zaka ce a baka rabi. Kun san rabin jiya miliyan 16. Miliyan 36 ne gaba daya. Miliyan 18 kenan. Shine abinda za a hada shi da danginsa su je su hado miliyan 16 a ba su shekara 3. Idan masu sana'a kiwon raƙuma ne za a dauki girda girdan raƙuma guda 100. Idan masu kiwon shanu ne za a dauki shanu guda 200. Idan masu kiwon rago da akuya ne za a dauki akuya ko rago ko dan akuya ko akuya guda 2000 a ba wanda aka iyalan wanda aka kashe bisa kuskure. Idan kuma masu dinare ne za su kawo dinare 1000. Idan masu azurfa ne za su kawo 12,000. Idan masu kuɗi irin na Najeriya ne za su ba da miliyan 36. Sai a tattara danginka na ƙauye da na birni, masu aikin gwamnati, ƴan kasuwa, ma'aikata, malamai, a ce ɗan uwanku yayo kisan kai ana son ku haɗo miliyan 36 an ba ku shekara 3. Kai nawa kake ɗauka albashi? Ni ina ɗaukar 50,000. To za a dinga yankan 20 duk wata. Kai fa ɗan kasuwa nawa ne jarinka? Miliyan 10. To za a kawo miliyan 2 a ciki a taimaka ɗan uwanka. Kai kuma fa sana'a me kake? Kowa sai an yanka masa ya kawo wani abu a haɗa miliyan 36 a ba dangin wanda aka kashe musu ɗan uwa da kuskure. Yanzu dan Allah ba a girmama rai a nan ba, ba a girmama ɗan adam a nan ba, ba a girmama jini a nan ba, ba a kare ta'addanci a nan ba, ba a hana kisan kai a nan ba, ba a hana wasa da rai da tangalafifi da rayukan jama'a ba. Duk abin da zai bayi zuwa ga a mutu ko a yi kisan kai ko a zubar da jini, musulunci bai yarda da shi ba. Shi yasa in direba ne kai ake so a duba lafiyar motarka, a duba lafiyar kwakwalwarka, a duba lafiyar titin da zaka hau, kuma a sa maka dokar ganganci. A ƙasar Saudiya zaka ga an rubuta mai ƙaramin mota kada ya wuce 120, mai matsakaiciyar mota kada ya wuce 100 irin bus, masu tirela kuma 80-80. Haka ake tafiya. Da ka wuce akwai rada za ta ganka kana zuwa za a rike ka a ce yi parking, ka wuce ka'ida. Gashi suna da lafiyayyun titina tun daga Makka zuwa Madina kilomita 400 da kusan 20 ba za ka ga rami ko kwaya ɗaya ba. Kuma dabba ba za ta tsallaka ba. Tun daga Makka har Madina an sa raga, an tsare bakin titi, ba yadda za a yi wani abu ya tsallaka ma kana tafiya. Amma duk da haka an hana gudu. Mu ga motocin babu lafiya, taya ta tsaye, ba ruwan birki, ga overload. Sai kaga a cikin boot fa ake saka mutane. Naga mutane a cikin boot, kuma naga direban ma ni na rasa ina direban. Mutum hudu ne a gaba ya wani karkace haka da kyar kafarsa take haba dan Allah. Kuma sai a rubuta wallahu khairun hafiza a bayan motar, wallahu ya asibuka minan nasi. Wannan ganganci ne. Ga ramuka, ga rashin lafiya, ga direban watakila bai koshi ba. In ma ba a ci sa'a ba bacci yake ji, in ma ba a ci sa'a ba mashayin kwaya ne, saboda yana so ya lodi ya je ya dawo ya sha maganin bacci. Bacci na sakan ɗaya ko sai ya haɗa hatsari. Ga gangancin gudu. To wannan musifa ai dole ne mu ta ganin rayuka kullun ana ta mutuwa a kan ti. Ana ta mutuwa a kan ti. Kullun hatsari ake 30, 40, 50 kaza. Ka ji rayuka malam suna tafiya kamar baran ɗan adam ba. Yanzu ƙasashen ma da ba su da rada irin Sudan. A wasu yankunan in za ka tashi daga wannan tashar sai a baka takarda a rubuce ka taso ƙarfe 8. In ka je can tashar sai ka nuna. Police din za su duba sai su auna gudun da kayo. Wannan takarda da aka baka aka sa ka taso 9. In ka je can sai an ce ina takardar. Idan aka ga cewa gudun da kai yayi nisan ka iso kafin lokacin da aka ce sai kai fakin ka biya. Wannan na gani a Ghana, mun shiga Ghana muna dan tsara gudu, direban mu yana dan tsara gudu 180, muna zuwa ruguri sai aka ce mai fakin, mun karya doka, mun yi gudu ya wuce kima, mu koma Akara. Wai mun wuce Akara da wajen kilomita 300 da wani abu, za mu shiga Abricot, mu koma Akara, mu je mu biya receipt a banki mu dawo. Sai ga muna magiya, muna ba za mu kara ba. Mun saba karya doka, wannan ba daidai bane tsakani da Allah. Ya kamata mu kiyaye abinda Allah yake game da rayuka. Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum. Haramun alaikum. Zubar da jini haramun ne ko ta wata hanya. Da mutunci da jini da dukiya, duk sanda za a ta'addanci zaka ga su ake tabawa. Ko a taba jini shine rai, ko a taba dukiya, ko a taba mutunci. Shi yasa an kashi ga kitabul jinayat da kitabul hudud. Zaka ga akan abu ukun nan ne ake hudud, ake fitar da haƙƙin qisas da makamantansu, duk akan jini ne da dukiya, da kuma wanda ya sata ba dukiya taba ba, wanda ya kazafi ba mutunci ya taba ba, wanda ya kisan kai ba rai ya taba ba. Sai su ne hudud din da qisas, duk akan dukiya ne da jini da kuma mutuncin jama'a ake so a kiyaye, kada wani ya shiga mutuncin wani. To mun ji waɗannan dokoki guda goma. Wa iz akhadna mithaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqarartum. Sannan kuka tabbatar da wannan doka, kuka amince, kuka yarda. Iqrari an ce la uzra liman aqarra. Dama ana kama mutum da laifi ne ta hanya uku: al-iqrar wal bayyina. Al-iqrar wal bayyina, wato idan mutum aka samu ya faɗa da kansa cewa na aikata kaza, to za a iya kama shi da wannan. Sai na uku al-yamin. In kaga doka ta yi aiki a kanka, abu ɗayan uku aka samu, ko iqrari kai da kanka ka ce na yadda na aikata, shi ne iqrari ko? Ko kuma a kawo shaidu, ko baka yadda ba aka samu shaidun da suka tabbatar, ko kuma a sa ka rantse. Waɗannan su ne hanyoyi guda uku da ake fitar da haƙƙin wani daga kan wani: al-iqraru wal bayyinatu wal yamin. Al-bayyinatu ala al-mudda'i wal yaminu ala man ankara. Su ne hanyoyi guda uku da ake fitar da haƙƙin wani akan wani. Yanzu ne da duniya ta zo ta ƙaro guda takwas, wanda guda takwas din nan duka ana sa su ne ƙarƙashin shaida. Misali a ce an ga hotonsa, shin za a iya maka hukunci da hotonka? Wani ya kawo hotonka da mace, ko ya kawo hotonka kana aikata laifi, wannan hoton za a iya dogaro da shi a yi hukunci? Saboda ana shiga Photoshop, a cire kan mutum a sa na wani. Na gani wani ya ma wani sharri, wani ne can daban ya rungumi mace, sai zo ya cire kan wannan mutumin na asali da ya rungumi macen, ya ɗauko kan wani da suke adawa sai ya ɗora masa, sai ce kun ganshi ya rungume mata wani. Ana wannan haɗin. Shin za a iya tabbatar da ingancin hoto, dan an ga mutum a hoto tsirara a ce shi ne? Sannan na biyu akwai bidiyo. A kawo bidiyon ka, gashi kana motsi kai ne, ana ganin ka kai ne. Wannan zai isa a shaida da shi a ce kayi laifi? In an ce mai hujja, kace a bidiyo na gani. Ya isa shaida wannan? Kace na ga bidiyo. Ba a kirkirar bidiyo na gangan, ba yadda za a iya yin bidiyo mutum ba shi bane kuma. To bi kenan. Na uku sai a ce an ji muryarsa, muryarsa ce. Shin za a iya kafa hujja da cewa muryar ka ce? Wani ba zai iya kwaikwayon muryar wani ba. Na uku kenan. Na hudu sai a ce an ga print, fingerprint ɗinsa, hannunsa ne ya taba. Gurin da aka taba an ɗau hoto, an ga hannunsa ne. Shin za a iya amfani da wannan cewa ai an ga hannun wanda ya taba abin, kuma ana jin hannunsa ne? Za a iya amfani da wannan? sannan akwai yawun baki idan mutum ya tsattar da yau a wurin lefi in aka zo aka tattara yau din za a iya gano cewa wannan ne yau din ana zargin sa saboda yawun da aka zubar a gurin yayi daidai da yawun bakin wani sannan akwai jini za a iya cewa jinin da aka dauka a gurin an ga fallatsan jini kuma jinin yayi daidai da jinin wani dan haka za a iya kafa zargi akan sa da wannan jini ana kuma iya samun mani a ce wannan maniyin sa ne za a iya kafa hujja da wannan a ce yayi daidai da maniyin sa sannan ana iya samun gashi wannan silin gashin za a iya daukan sa a guri a ce shi ma za a iya kafa hujja da jini ko da gashi ko da sauti ko da murya ko da hoto ko da yawu ko da bidiyon mutum duk waɗannan za su iya zama hujja wannan shine binciken da wani yayi akan digirin sa na uku akan waɗannan abubuwan maganganun malamai akan hujja da su ko rashin hujja da su kisa Allah ce thumma aqrartum wa antum tashhaduna shahada kenan thumma antum haula'i taqtuluna anfusakum sannan sai ga ku ya ku waɗannan kuna kashe kawunan naku sun yi me kenan sun karya doka wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim sannan kuna fitar da wani shashi daga cikinku daga cikin gidajensu tazaharuna alaihim bil ithm wal udwan kuna wato taimakekeniya akan su kuma dai ce in tatuba ila Allah faqad sagat qulubukuma wa in tazahara alaihi ma'ana tazahara shi da ta ta'awana wato kuna taimakawa akan su ko kuma tazahara bi ma'ana ta ta'ala kuna daukaka akan su li yuzhirahu ala ad-din kullihi ay li yu'liyahu ala ad-din kullihi duk zai iya daukan ma'ana biyun nan bil ismi da sa'o wal udwani da shishigi wa in ya'tukum usara sannan idan sun zo muku ribatattu an kama su a yaki bayan ku ne kuka yake su ku kuka fidda su daga gidajen su tufaduhu kuma sai gashi kuna cewa za ku fanshe su in an ce me yasa za ku fanshe su sai ku ce Allah ne ya rubuta mana in mun ga dan uwan mu an kama shi mu fanshe shi to kuma ba shi ya hana ku kashe su ba ba shi ya hana ku fitar da su daga gidajen su ba me yasa kuke bin waccan dokar ta ku fanso dan uwan ku in an ribace shi ba ku bin dokar da ta hana ku ku kashe su ba ku bin dokar da ta hana ku ku fitar da su daga gidajen su wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum wa in ya'tukum usara idan sun zo muku ribatattu fursunonin yaki tufaduhum kuna fanso su wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum alhalin abun haramtawa ne akan ku ku fidda su daga gidajen su sai Allah ya zarge su sun bi doka daya sun kare doka biyu afatu'minuna bi ba'd alkitab yanzu ku yi imani da shashin littafi wa takfuruna bi ba'd ku kafirce wa shashi ashe rashin aiki da wani bangare na littafi za a iya fassara shi da kafirci fama jaza'u menene sakamako ai babu sakamakon man yafa'alu zalika wanda yake aikata haka minkum daga cikinku illa khizyun fil hayatid dunya sai dai kaskanci a rayuwar duniya wanda duk ya saki littafin Allah gaba daya ko ya saki rabi yake aiki da rabi to fa zai ga kaskanci a duniya ba zai taba samun nasara a rayuwarsa ba tattalin arzikin sa ba zai kyau ba harkar siyasar sa ba za ta yi kyau ba zamantakewar sa ba zai kyau ba tsarin mulkin sa ba zai kyau ba babu abin da zai kyau komai a lalace zai ta tafiya kowaye ko ya zama shugaba a kasar kowaye ya zama gwamna a jihar kowaye ya zama chairman a local government mutukar ba abin da Allah yake ake kwatantawa ba to ba za a taba fita daga cikin musifa wa yawmal qiyamati kuma a ranar alqiyama yuradduna za a maida su ila ashaddil azabi zuwa ga mafi tsananin uquba mafi tsananin azaba ashe akwai azaba mai tsanani akwai azaba mafi tsanani to su za a maida su ne zuwa ga mafi tsanani Allah ya tsare mu wallahu bighafilin Allah ta'ala ba marafkani bane amma ta'maluna ga abinda kuke aikata, ma'ana duk abinda kuke aikata Allah yana sani. Allah ya kore wa kansa sifatul ghafla, wannan ita ake kira as-sifatul mamfiya, sifar da Allah ya kore wa kansa shine sifatul ghaflati. Limaza? Saboda li kamali ilmihi wa muraqabatihi, saboda Allah yana da cikakken ilimi, yana da cikakkiyar bibiya ba abinda zai fita daga ilimin Allah. Wa ma ya'zubu rabbika min mithqali dharratin, ko kwaya zarra ne ba zai fita daga ilimin Allah ba. Don haka Allah ba marafkani bane, yana ganin abinda ake aikatawa kuma zai yi sakamako akai ranar alkiyama. Abinda muka faɗa daidai, Allah ya bamu lada. Inda muka yi tuntuban harshe ko muka yi kuskure, Allah ya taimake mana. Wasu sun nemi a sake ba su account na Da'awa and Relief Organization. To an faɗi account na Jaiz Bank, waɗanda ba su jin ba sai su rubuta 00-4-40-53-28. Sannan na First Bank 20-24-17-2-0-0-0-0 guda nawa kenan? Guda hudu. Sai kuma 4-0 a rubuta, sai 5-3, sai 2-8. Wannan shine na Jaiz Bank. Sai na First Bank 20-24-17-94-41. Kaga ko da kane dai ai ka haddace wannan din. Tambayoyi: malam, menene hukuncin wakilan siyasa da ake kira delegate da suke karban kuɗi kuma su yi rantsuwa da Alƙur'ani su zaɓi ɗan takarar da bai cancanta ba ya jagoranci al'umma, to suna cika wanne? Akwai wani ɗan takara ya tara delegate a gidansa 100,000 da Alƙur'ani, a baka 100,000, a baka izu 60 ka dafa. Na rantse da Allah, na rantse da Alƙur'ani, kai zan zaɓa. Duk suka karɓe 100,000 su gabaki ɗaya, kuma suka zo suka tika shi da ƙasa. Dan siyasa shi yana wani ɗaukar alƙawari ne, dama siyasa ai iza haddasa kazaba, wa iza wa'ada akhlafa, wa iza atmina khana, wa iza ahada gadara, wa iza khasama fajara. Sai waɗannan in siyasa ana yin ta ba waɗannan hudun, ai ta zama irin ta sahabbai. In dai za a yi siyasa ba cin amana, ba saba alƙawari, ba ƙarya, ba yaudara, ba rigima, ai an koma irin ta sahabbai kenan. Ai wasu na ga wannan shine madarar siyasar ma, ka ci amana, ka yi ƙarya, ka yi yaudara, ka saba alƙawari, ka tada rigima mara dalili. Wasu na ga su ne rukunanta. To kaga dan mutum an ce dama Qur'ani, ni na ro wani delegate da dama Qur'ani, in ya karɓi kuɗin sa shi kenan tafiyar sa zai. To kaga ma wasa ne ma ka ɗauko Alƙur'ani izu 60, wanda ma a shari'a bai tabbata ana yin rantsuwa da Alƙur'ani ba. Abinda ake rantsuwa da shi Allah da ya saukar da Alƙur'ani. Amma malamai sun yi saɓani, za a iya rantsewa da Ƙur'ani ko ba za a iya rantsewa da Ƙur'ani ba. Akwai malaman da suka ce in ana nufin Ƙur'ani a matsayin maganar Allah, to za a iya rantsewa da shi. In kuma ana nufin takaddun da tawadar, to ba za a rantse da takaddu da tawada ba, tunda halitta ne. Amma in ana nufin maganar Allah ɗin da ya saukar, madaran maganar Allah ɗin, shi mutum yake nufi, to wannan in ya rantse, ya rantse da siffar Allah. Don Ƙur'ani magana Allah ce, wa annal Ƙur'ana kalamullah, wa in ahadu minal mushriki nastajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Don bai kamata a maida Ƙur'ani ya zama abun wasa ba. Idan dole aka yi maka kai, kaga rantsuwan ma ba ta yi ba, don babu rantsuwan dole a musulunci. Misali, dama ba shi kake so ba, amma kana da buƙatar 100,000 sa. Ko ba shi ya cancanta ba, amma kana buƙatar 100,000 sa. Sai ka karɓi 100,000 ka rantse. Wannan rantsuwar kaga dama baka yi ta da ikhlasi ba. Wannan rantsuwar dama ba ta Allah ba ce, ba ta gaskiya ba ce. Saboda haka sai a samu a maganganun malamai akan wannan rantsuwa tayi ko ba tayi ba to da ma wannan ai ƙara alƙawari alƙawari ko da yake ba ruwa mu kan mu tsaya mu gyara musu ma malam gwamnati ta bawa kofar NYSC damar karɓan bashin naira miliyan 3 idan sun gama sabis din su akan yarjejeniyar idan sun tashi dawowa da shi za su biya interest na 9% ko hakan ya halatta ai a baka bashi na kuɗi kuma a ce ka ƙaro kuɗi a kai wannan babu malamin da ya halatta shi a duniya amma da ana so a basu sai ai musu dabara gwamnati za ta sai maka abin da kake so na miliyan 3 ka juya a raba ribar ko ka bada percentage kaza a cikin ribar kaga anan ba kuɗi aka baka ba kaya aka tema sai kace to ni abin sana'ar da zan yi in na gama service shine zan yi sana'ar sai da katin waya ina so a bani ja a siyo min ko a ba kamfanin miliyan 3 in dinga karɓar kayan daga hannunsu ina siyarwa ina mai da riba wannan a hankalci a shari'ance yayi ko kuma kace ni noma zan yi amma ba kuɗin nake so a bani ba a ba kamfanin da suke siyar da kayayyakin noman su bani kayan kaga nan kamar ciniki ne tsakanin kaya ne da kuɗi kaya aka baka ba kuɗi ba amma kuɗi tsururar su kuma a ce ka ƙara kuɗi a kansu to ai in an baka kuɗi ba dole ka ci riba ba kamar cinikin kuɗi da kuɗi ne ɗaya fi ɗaya yawa ko bashin kuɗi da kuɗi za a ƙaro ɗaya amma idan kaya ne to ya koma ciniki ya zama kamar wato an baka tallan kaya ne ka siyar ya zama kamar mudaraba kaya aka sema aka baka kaje kai sana'a da su ka bada percentage na riba kaza wannan malamai da yawa sun ce wannan babu laifi ta wannan bangaren amma dai a baka kuɗin su a ce kuma ma mafi yawa in dai kuɗi aka ba mutum to ba zai dawo da su ba na san mutanenmu da bashi kwanan nan suka ci bashi na miliyan 1000 na noma amma suka bage da yin aure da siyan laifin da yin amarya da ƙarin amarya da waye aka zo kuɗin wajen miliyan 800 da wani abu ba a dawo da su ba ni ƙungiyar manoman suka samu a ofis suka ce da Allah malam duk wata aya da kashina da ta yi magana akan taurin bashi duk wani hadisi da kashina da ya magana akan taurin bashi duk wata azaba da kashina wacce aka tara da wanda ya cinye bashi duk wata musifa da bala'i da tashin hankali da zai hau kan wanda ya ci bashi ya ci biya da Allah malam kai mana bayani musa a rediyo saboda mun sa hannu na yarjejeniya akan za a ba manoma bashi na miliyan 1000 za su je su yi noma su dawo da miliyan 1000 kuma sannan kaya aka ba su mai san tarakta a sai masa mai san injin ban ruwa a sai masa mai san iri a sai masa mai san maganin feshi ko na ƙwari a sai masa amma an sai wa mutane wasu sun yi noman sun kashe kuɗin wasu sun yi kaza to kuma sai mun mayar da wannan dubin sannan za a ba mu 2000 na gaba kaga sun kashe mana hanyar to dole sai an gyara waɗannan hanyar ga 8,000 zakka daga wani bawan Allah yake fi sabilillahi ai masa addu'a huluna guda 10 daga wani bawan Allah a bayo marayu Allah ya sanya albarka a cikin sana'arsa ta ɗinkin hula 500 daga wani bawan Allah a sa asusun marayu ai masa addu'a Allah ya biya masa bukatunsa kuɗi 2000 daga wasu bayan Allah Allah ya biya musu bukatunsu yadi 10 daga wasu bayan Allah Allah ya biya musu bukatunsu alqur'ani guda 2 daga wasu bayan Allah Allah ya biya musu bukatunsu assalamu alaikum malam na sa gidana a kasuwa har yanzu bai sayi ba nake fata a taya ni addu'a Allah ya sa a sayi gidan da mutunci ai ka san ba kuɗi na hannun mutane ana ta abinci wani ai ba zai sayi gida ba su ko masu siyan yanzu jira suke ka wahala su karya ma to Allah ya sa a sayi gidanka da mutunci da daraja malam ina zaune da yar uwata kishiya tana karɓar ƙasa menene tana kartar ƙasa sai ta ga bayana nake roƙon Allah ya shiryar da ita ko kuma Allah ya kare ni daga sharrinta to bai kamata ta ce za ta ga bayanki ba haka kawai ke abokiyar zama da abokiyar zaman ki ya kamata ku fahimci juna. Shi wannan zama na kaddara ne, al-imani bil qadari khairihi wa sharrihi. Kowace ta yi kokari ta zauna da mijinta lafiya, shi ma mijin kuma ya iya siyasar da zai zaunar da iyalinsa lafiya. Wani mijin ne yake hura wuta saboda rashin kwarewa akan yadda ake zama da mace fiye da daya. Wani ko ba ta da hakuri da an yi abokiyar zama sai hankalinta ya tashi. To ke ba ki tsafta an kawo mai tsafta, ke ba ki iya girki ba an kawo mai iya girki, ke ba ki iya kalaman soyayya ba an kawo wacce ta iya kalaman soyayya, ke ba ki iya shiga da tsafta da kwalliya ba an kawo wacce ta iya tsafta da kwalliya, sai ta tashi hankalinki ki ce wai sai ta fita da karfi. Ki dinga addu'a, ki dauki nema hisnul muslim, ki dinga azkarus sabahi wal masa. A ciki akwai addu'o'i da manzon Allah ya faɗa wanda idan mutum yana yi Allah zai kare shi daga sharrin mutum da aljani. Malam dan Allah a taimake ni da addu'a, Allah ya bani miji na gari. Ga kuma sadakar 100 nawa ne wannan? Naira 50. To ke a naira 50 din Allah zai baki miji na. Yayi arako. Sadakar naira 50 ta bayar Allah ya bata miji na gari. Allah ya bata miji na garin aiko. Yawwa. To Allah ya bata miji na gari. Allah ya sa ke ma ta gari ce. Domin wata za ta ce a yi mata addu'a Allah ya bata namiji na gari, in an bata miji na gari ce ta azabtar da shi. Ko ba haka bane? Akwai wanda ya wallafa littafi sunan littafin Ibtila'ul Akhyar bin Nisa'il Ashra. Ibtila'ul Akhyar bin Nisa'il Ashra. Allah yakan iya jarabtan mutum shi na kirki ne amma sai ya bashi mace kangarariya. Wani kuma mace ce kangarariya sai Allah ya bata miji nagari. Wani kuma Allah sai ya hada nagari da tagari. Wani kuma a hada nagari da tagari. Wani tagari da ba nagari ba. Wani ba nagari ba da tagari. Wani kuma ba nagari ba a hada shi da ba tagari ba. Ki ta bala'i. Kullun gidan kamar filin wrestling. Kai ta jin kura tana tashi. Sauti ana aman sauti. Ana kullun a cikin kokawa ake. Malam ina roƙon addu'a daga gare ka da sauran ƴan uwa, Allah yaye mini talaucin da nake fama da shi. Allah yaye maka talauci, domin talauci gaskiya ba shi da daɗi. Yasa Annabi yace mu dinga addu'a safe da yamma, Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqri. Malam a roƙa mana Allah ya bamu muhalli na kanmu da kuma damuna mai albarka. Fa Allah ya bamu damuna mai albarka. Wanda suke da iyali Allah ya rika musu da su zauna lafiya. Wanda ba su da su mazan ko mata Allah ya hada su da nagari. Wanda suke kasuwanci Allah ya bude musu a kasuwancin su. Wanda suke karatu dalibai ne Allah ya ba su nasara a cikin karatun su. Wanda suka gama suke neman aiki Allah ya ba su aiki mai albarka. Wadanda kuma suke da yaya shiryayyu Allah ya kara musu shirya. Wanda suke da kangararru Allah ya shirya musu da su. Wanda basu haihu ba Allah ya ba su yaya nagari. Waɗanda suka fito takara a matakai daban-daban suna da kyakkyawan niyyar in sun samu za su gyara, Allah ya ba su damar da za su gyara. Waɗanda suke kai kuma waɗanda suke da manufa mai kyau su kuma Allah ya tabbatar da su. Allah muna roƙonsa ya zaunar da ƙasar nan tamu lafiya. Allah ya yaye mana bala'o'i da masifu na zahiri da na baɗini. Allah ka zaunawa da wannan ƙasa tamu lafiya, ka inganta mana tattalin arzikinta da tsaranta da zaman lafiyanta da albarkarta da kuma kasancewarta cikin zaman lafiya mai dorewa. Allah muna roƙonka rahamarka da afuwarka, shiwa gabaninmu Allah ka shirya mana da su, ka ba su mashawarta na kwarai, in su dauko abin kirki su taimake su, in za su kuskure su gyara musu. Allah muna roƙonka zaɓe da yake gabatowa, Allah muna roƙonka ka sa a yi shi cikin zaman lafiya, Allah kuma ka zaba mana nagari. Allahumma aslih lana dinana allazi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.